إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي متارك البركة مسلاتي مغلقة لكينا جكين غلوم بوچي أجهر بوچي وانا يمچينا الصبر يومنا تقوس قواتر رمضان هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيرا أليه دود أربعين دأوكو wanda kuma yake daidai da 9 ga watan 4 miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul hajj da muka tsaya akan ayata nan a kafin mu shiga karatu akwai tambayoyi da zamu ansa
a wannan ba dayan wani dan
akwai wanda ya rubuto yake tambaya akan bayanin da ya gabata na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta surori guda uku a sallarsa ta dare. Ya karanta suratul baqara da kuma suratul nisa da suratul ali imran. To shine yake tambaya cewa shin ya karanta surorin guda uku ne a cikin raka'a daya, wato a raka'a ɗaya ne ya karanta su, ko kuma a duka raka'o'in biyu? A zahirin hadisin yana nuna a raka'o'i guda biyu ɗin, ba wai a raka'a ɗaya ba, a cikin raka'o'i guda biyu haka hadisin ya nuna.
Yawwa, bari.
Sannan yake tambaya cewa karatun hakan ya tsaya akan nafiloli ne ko har lokacin sallar farilla? Lokacin sallar farilla annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallata farilla ne da sahabbansa, saboda kuma ba a taɓa jin cewa annabi ya karance baqara ba, ballantana ya karance duka waɗannan surori uku a cikin sallar farilla ɗaya. Sallar farilla ana yin ta gwargwadon mutanen da suke bin mutum sallah, kada ya tsawaita yadda zai cutar da wani ko wani mai buƙata ya shiga cikin damuwa. Saraka wannan a sallarsa ce ta nafila ba ta farilla ba. Sannan yake maganar cewa an ambaci suratul nisa'i kafin suratu an ambaci suratul nisa'i kafin suratu ali imran. Haka yake a cikin hadisin annabi ya karanta baqara, sannan nisa'i, sannan kuma ali imran, duk da cewa a tartibul mushaf a yadda jerinsu yake a cikin mushafin da muke rike da shi, sai an yi surat sai daga baqara sai suratul ali imran sannan suratul nisa. Wannan tartibin mushaf daga baya ne aka jera wato surorin mushafi akan irin wannan zubi, ba wai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bane aka yi wannan, lokacin sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu. To sannan yake tambaya cewa mutum zai iya karanta wasu ayoyi a cikin sura ɗaya, wato misali ya karanta wasu ayoyi sama da uku, sannan ya sake kawo wasu a gaba bayan ya tsallake wasu. Wannan baya halatta ka zo karatun alqur'ani a sallah ko ba a sallah ba, ka riƙa fintar aya uku sai ka tsallake wasu, ka karanto aya uku gaba ka tsallake wasu, za ka iya canza ma'anar ma a haka. Wasu ayoyin suna da alaƙa da ayoyin da suka gabace su, idan kana wannan tsallake-tsallaken to za ka iya lalata ma'anar. Saboda haka sai dai karanta ayoyi uku, in ka yi ruku'u ka yi sujjada ka ɗago, kuma ka sake karantawa ko a cikin surar ko a wata surar daban, amma ya zanto karatun haka ke yinsa kana tsallake ayoyi, wannan baya halatta. Sannan kuma wannan shi kuma yana tambaya ne akan cewa wani mutum ya sakin da mutum ya daura shi akan akan zato wato misali yace idan ya saki ganin matarsa tsaye da wani da namiji a waje to ya sake ta sai kuma bayan haka ya ganta da wani a tsaye ashe kuma wani muharramin ta ne sai yace mata ya sake ta sai daga baya ya fahimci ashe dakuwar ta ne shin wai sakin ya zartu ko kuma bai auku ba to inda ba 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 wasa kokolwa bace tambayar saki yayi mutukar mutu yace ya saki matarsa da ita din ya saki yayi in ya ganta da namiji yace ya saki ta ko yace in ya saki ganinta da namiji ya saki ta kuma sai ya ganta da namiji sai to ta saki daga baya ya gane kuskure yayi wannan ko wani abu ne daban amma zai wahala da zarar mutum ya ganta tana tahowa bai tare da yayi bincike ba kawai yace ya saki ta mai hankali dai zai wahala yawa wannan kuma yana maganar cewa wato mutum ya halatta a masallaci ya keɓe wani wajensa kullum sai shi kadai zai zauna a wannan wajen bai yadda wani ya zauna a gurin ba wannan ba daidai ba ne mutum ya yi wa kansa gurbi a masallaci na shi ne ko da kuwa baya nan ba wanda zai zauna a gurin in kuma har ya zo ya samu wani ya zauna zai tashe shi wannan ya saba sunna idan yana gurin ne ya tashi je wata bukatarsa in ya dawo fa huwa haqqu bihi haka annabi ya ce mutum ya tashi daga majalisinsa wajen zamansa sannan ya je wata bukata ya dawo annabi ya ce shi ya fi cancanta ya zauna wurinsa amma ba ya kasance gurin bibin da'iman shi ke zama a gun ba in wani ya zauna kuma dole ya tashi wannan baya daga cikin sunna wannan yana maganar cewa mahaifiyarsa ta yi fama da rashin lafiya shekara 7-8 to a wannan lokaci an sanya ta a cikin tsarin inshora ta kiwon lafiya wanda take samun sauƙin magungunan da take siya har Allah ya mata rasuwa wato tana biyan 10% na kowane magani to shine yanzu yake maganar to yanzu kenan ta shiga caci ko kuma menene akai kuma ya za su yi yanzu da abin nan duk mutumin da yayi wani abu ba tare da ya san hukuncinsa ba wani Allah baya kama shi yawanci mutane ba su san hukuncin abin ba so wanda yayi wani abu ba tare da ya san hukuncinsa ba ba a cewa yayi laifi ko kuma za a kama shi da wannan Allah yana kama mutum ne da laifin da mutum yana sane yayi da ganganci to wannan shine ake kamawa da laifi walakin ma ta'ammadat qulubukum Allah ya ce abinda kuka yi da gangan ba abinda kuka yi bisa kuskure ba muna fatan Allah subhanahu wataala zai yafe mata akan wannan sannan tambayarsa ta biyu shine cewa idan mutum yayi alfasha da mace da mata ba ɗaya ba ba biyu ba tare da yadda ya yi zina ba to shin idan ya tuba ya daina wai ba zai samu mata ta gari ba kuma dole ne sai an yi da iyalinsa duk mutumin da ya yi laifi ya tuba Allah yana yafe masa laifinsa Allah subhanahu wataala ya ambaci manya-manyan laifuffuka irin su shirka da Allah har ma da zina الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب أشي كاكا هو إلى الله في كي ذاك هي توبة شركاني كساني منيني هو إلى الموتين يكي ذاك هي توبة الله سبحانه وتعالى الله يكرم توبة la iyaka idan wani abu ne ya dauka na haƙƙin wasu a ce to ya bayar musu da haƙƙinsu amma ba za a ce shi tubansa ba za ta karbu ba ko kuma ko ya tuba Allah subhanahu wataala zai yi masa wata uquba to ya zama ba a karbi tuban ba kenan sauraka dukkan wani abin da mutum yayi ya nemi Allah gafara ya tuba ya gyara zuciyarsa tsakaninsa da Allah Allah zai yafe masa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله جينا غافر تزنب بيغ بعدها وتغوان نسك توبا الله بغافراني سوراك إن يتوب شكينا سيروك الله سبحانه وتعالى يا في مساء سنن بزاء جي وي بزاء سامو أتاتقرب وقوم بزاء جي دول وي sai abin ya faru da iyalansa ba a meye laifin iyalansa ko meye laifin ƴaƴansa su ba su suka yi laifi ba don haka Allah baya kama wani da laifin wani wala taziru waziratu wizra ukhra wani ya yi laifi Allah ba zai kama shi da laifinsa ba ba zai kama shi da laifin wani ba Allah yake cewa hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla wanda ya tsaya ya sallata tare da liman har liman ya gama za a rubuta masa ladan tsayuwar dare to yake cewa shi ko me ladan limamu don kai mamu ka samu lada a dalilin tsayawa tare da shi kuma sai ka tambaya shi an bashi ko ba bashi ba a dalilin tsayuwarka da shi aka baka ladan amma kana tunanin cewa shi za a hana shi tabbayar ba ta da kan gado da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da karatun alqur'ani wanne ya fi falala karatun alqur'ani sama yake da kowane zikiri kowane abu da za ka ambata alqur'ani shi ne afdalul zikiri wannan bil ijma babu wani zikirin da ya kai karatun alqur'ani sai dai kowace kowane ibada ce wannan ibadar kuma za ta hana ka yin waccan ibadar ba dan kana karatun alqur'ani ba za ka fasa yin salati ba ba haka ce tunda karatun alqur'ani ya fi falala to ba zan ƙara yin salati ba wannan kuskure ne sauraka za ka yi salati kuma za ka yi karatun alqur'ani fifita wani abu akan wani ba shi yake nuna cewa ka bar ɗayan ba kada ka yi shi a'a za ka yi ci gaba da yin salati akwai ma inda salati yake zaman maka muhimmi matuƙa da gaske kamar lokacin da kake addu'a ana son ka shigar da salati a cikin addu'arka ko a farko ko a ƙarshe ko kuma a tsakiya almuhim dai zan to ka gaure addu'arka da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan mabudi ne na amshi addu'arka saboda haka kasancewar alqur'ani shine mafificin zikiri babu wani abin da za a bauta wa Allah da shi na ambatansa kamar karatun alqur'ani wannan ba shi yake nuna kuma ka zabi karatun alqur'ani kadai ka bar sauran ibadu ba sauran ma za ka yi su wannan kuma yana tambaya ne akan cewa amsar da muka bayar jiya na cewa bai halatta wani mutum ya baya wani kuɗi ba akan cewa zai rika kawo masa wasu kuɗaɗe ƙayyadaddu to shi ne yake cewa to menene hukuncin wanda za su haɗa kayan caji haka da ya rubuta kayan caji kuma su ce a dinga kawo musu 1,000 a kullum ba 8,000 ɗai to ban dai gane mai kayan cajin ba amma dai in yana nufin dai wanda zai haɗa kayan aiki ya ba ma wani a kan cewa zai rika kawo masa wani return ko a kullum ko duk wata shi wannan yana shiga babin haya ne kamar kayanka ne ka ba wani haya kamar yadda za ka sayi a daidaita sahu wannan keke napep ka ba ma wani a kullum yana kawo maka 1,000 ko 1,500 a nan haya ce za ka ba shi shi a matsayin wannan 1,500 ɗin haya ce ta yinin ka ba shi kuma zai baka wannan kuɗin shi kuma ya tafi yaje ya nemi abin da zai nema da wannan kekana fifi ya samu 3,000 a rana 4,000 ko 5,000 ya samu a rana nashi ne in kuma zuwa ya aje ya kwanta ya bacci ma kai dai zai baka 1,000 din da ya karba haya a tsawon yinin wannan babu laifi kana bada ijara kana iya bada kayanka haya wanda ka bawa haya shi ma ya bawa wani haya da sharadin hayar ta zanto a irin abin da ya karba haya a kansa wato kada ka bawa mutum hayar gida dan ya zauna shi kuma ya bawa wasu hayar gidan dan su sai da bakin mai a ciki kaga za a cutar da mai gidan kenan ko a sa injin nika saboda idan an bada haya ne dan a zauna to kana iya bawa wani haya amma da sharadin shi ma zai yi abin da ka karba hayar domin sa ka karbi shago dan ka zuba kaya ka sayar sai ka ga baka da bukata kana iya ba mu wani hayar shagon amma da sharadin shi ma kasuwanci zai a ciki kaya zai zuba a ciki ba wani abu da zai zo ya cutar da gidan ba zai yi a ciki to wannan duk ya halatta kana iya ba mutum hayar mota shi kuma ya je ya dora wasu haya a kai in ya samu abin da ya samu nashi ne kai kuma zai biya ka sawa'un ya samu bai samu ba wannan ya rage naka kaba ka ba mutum gida ne haya ya zauna bai zauna ba wannan shi ta shafa wannan shi ne ijarar manfa'a ka ba mutum abin da kake da shi ya amfana da shi na wani lokaci ya biya ka shi ba ya je ya ba mu wani hayar wannan amfanin kawai wannan babu komai saboda haka in wasu injina ne da mutum yake ɗauka ya ba mu wani hayar su a kan shi kuma zai riƙa kawo masa kaza a yini wannan babu laifi dan an yi haka
A'udhu billahi minash shaitanir rajim Dhalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور
الله سبحانه وتعالى ذلك وأن الله سبحانه وتعالى يأنبت بأن الله يحيي الموتى ya ambace su ne saboda tabbatar da ce ku tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala bi anna Allah huwa al-haq ku tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala shine gaskiya wa annahu yuhyi al-mauta kuma lalle shine yake raye matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle shi bai iko ne a bisa duk a bisa komai wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha kuma lalle alkiyama tana nan tafi babu kokonto a cikinta wa anna Allah yab'athu man fil qubur kuma lalle Allah yana wato zai tashi waɗanda suke kaburbura kamar da muka fara bayani a jiya cewa Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci waɗancan dalilai guda biyu masu ƙarfi wanda suke yanke dukkan wata shakka akan cewa Allah subhanahu wataala zai iya dawo da mutum bayan mutuwarsa zai dawo da wannan gaggar jikin da ta tattake a cikin ƙasa ta ruddige ta zama turbaya ko ta kacaccale ko ta rarrabu ko ta ƙone Ubangiji subhanahu wataala zai iya dawo da wannan gaggar jikin ya dawo mata da ranta to Ubangiji subhanahu wataala ya ba da hujja guda biyu masu ƙarfi hujjar farko shine halittar ɗan adam daga babu halittar sa daga turbaya sannan kuma da halittar sa daga ɗigon bane sannan kuma Ubangiji ya ba da hujja ta biyu ita ce yadda Allah yake raya ƙasa bayan mutuwarta bayan ta ƙeƙashi idan Ubangiji subhanahu wataala ya saukar mata da ruwa sai kaga cewa wannan ƙasar ta kumburo ta girgiza ta kumburo ta fitar da ƴaƴan itatuwa ta fitar da shuke-shuke ta dawo mai rai ta fitar da abin da masu rai za su buƙata su ci don su rayu to yadda Allah subhanahu wataala yake yin waɗancan ayyuka kuma dukkanin ku kuna ganin su kuna ganin sanda abu yake faruwa kuma kun san cewa ba ku da wani hannu a ciki ba ku da wani tasiri a ciki Allah shi yake yin kayansa to wannan don ya tabbatar muku da waɗannan abubuwa guda biyar na farko cewa Allah subhanahu wataala shine gaske, shine wato abin bauta na gaskiya wanda ya cancanta ku bauta masa shi kadai, kada ku hada kowa da shi. Duk wata bautar da za ku yi ba tashi ba, to kuna yin aikin banza ne, ba za ku samu ladansa ba, sai dai Allah subhanahu wataala ya kama ku akan wannan. Sannan abu na biyu, wa anna Allah yuhyi al-mauta, Allah subhanahu wataala yana tayar da matattu, yana sake dawo musu da rayukansu bayan mutuwarsu. Sannan abu na uku, wa anna Allah ala kulli shay'in qadir, kuma ku tabbatar da cewa Allah mai iko ne a bisa komai, babu wani abu da yake gagarar Allah subhanahu wataala a sama ko a ƙasa. Wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira, Allah ya ce babu wani abu da yake gagarar Allah a cikin sammai ko a ƙasa, lalle shi Allah ya tabbata qadiran aliman, mai cikakken ilimi ne qadira, ko mai cikakken iko. Saboda haka kudarar Ubangiji subhanahu wataala kudara ce sakakkiya, babu wani abin da yake mata kaidi, babu wani abin da yake mata shamaki, ba wani abu da yake wa kudarar Allah wege ya hana ta aikata abin da Ubangiji subhanahu wataala ya so aikatawa. Duk wani mai kudara, to kudarar sa takaitacciya ce, iyakar tana da iyaka, akwai abin da zai yi, akwai abin da ba zai iya yi ba. Amma Allah subhanahu wataala ala kulli shay'in qadir, mai iko ne akan komai. Daga cikin abin da yake da iko a kansa shi ne dawo da matattu bayan mutuwarsu, sake dawo da gangunan jikinsu, da sake sa musu wato rayukansu, wanda yana daga cikin abin da Allah zai yi. To duk abin da yake mumkin ne, to Ubangiji mai iko ne a kansa. Sannan abu na hudu, wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha, abu na hudu daga cikin abin da waɗancan dalilai suke tabbatarwa, waɗancan dalilai guda biyu suke tabbatarwa, shine anna sa'ata atiyatun la rayba fiha, lalle alkiyama tana nan tafi, babu kokonto game da ita. Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa sai alkiyama ta kasance, domin alkawarin sa ne, yayi alkawari tana nan sai ta uku, koda kuwa ku mutane ba ku san sanda za ta kasance ba, Ubangiji ya koye muku sanin ta saboda wata hikimar da take tattare da haka, amma dai tana nan tafi. Saboda haka ku shirya mu zuwan wannan lokaci. Wa ada wa nabiyar, wa anna Allah yab'athu man fil qubur, Allah kuma yana tayar da waɗanda ke cikin kaburbura, wato waɗanda matattun da suke cikin kaburbura bayan sun ratattake, Ubangiji yana tayar da su ya dawo musu da rayukansu, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحان مثالي وضرب لنا سبحان مثالي إن جاء الله وضرب لنا مثلا يا سبحان مثالي أكمه ونسي خلقه أما يا من تهلت السع قال هيكي ومن يحيي الإضام وهي رمي وانيني وانا نذير راية كسوس وبايا سرة التكي. Allah ya ce koli kace da shi, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra, wannan da ya kirkira halittar waɗannan kasusuwa a karan farko shine zai saki raya su, wa huwa bi kulli khalqin alim, kuma shi masani ne da kowace halitta. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah cikin littafin sa Ilamul Muwaqqi'in ko A'lamul Muwaqqi'in yana cewa, جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نذير إحياء الأموات, الله سبحانه وتعالى يا سن يرايا كسا بايا متورتا كتم كتر رايا متتوني, وإخراج النبات منها نذير إخراجه من القبور, وبنجي سبحانه وتعالى يا سن يا فتو دسرري دك كسا كمر فتو دمتانيني دك تشكين قبر قرن سبايا متورس. ودل بالنذير على نذيره, الله سبحانه وتعالى يكف هجة دون أبو بكمادشي, وجعل ذلك آية ودليلا على خمسة مطالب, وبنجي سبحانه وتعالى يسني ونن يزنت وتهجة وندليل نأك أبو ونابير ونسوني مك أمبتا. ابن القيم يجي أحدها أبو نفركود, وبنجي سبحانه وتعالى يكف دليلي da wannan a kansa shine wujudus sani, cewa duniya da abin da take cikinta da sama da ƙasa akwai wanda ya yi su, ba su suka yi kansu ba. wa annahu al-haqqul mubin, kuma wannan da yayi duniya da abin da yake cikin ta shine na gaskiya, shine kuma bayyananne. Shi tace gaskiyar da take bayyaniya ce, wa zalika yastalzimu isbata sifati kamalihi wa qudratihi wa iradatihi wa hayatihi wa ilmihi wa hikmatihi wa rahmatihi wa af'alihi. To wannan tabbatar da cewa akwai Allah, Allah na gaskiya, wannan yana lazimta tabbatar masa da sifofin kamala, domin idan ba yana da sifofin kamala ba, to da ba zai iya yin abin da yayi ba. Abin nan da aka gani na halittar sama da ƙasa da dukkan abin da ake gani na halittar tsirrai da sauran halittu da Ubangiji yayi, yana tabbatar mana da cewa Ubangiji ya sifantu da sifofi na kamala, ya sifantu da cikar kudura, ya sifantu da irada, yana yin abin da yaga dama, fa'alu lima yuridu, abin da yaga dama yake yi, abin da yayi nufi yake yi. Sannan kuma ya sifantu da rayuwa, rayayye ne, rayuwarsa ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe, kuma cikakkiyar rayuwa ce da ba ta da nakasa, babu wani abu na tawaya, na gazawa, na kasawa, na aibi tare da rayuwar Ubangiji. Sannan ya sifantu da cikakkiyar da cikakken ilimi, Ubangiji masani ne da babu abin da yake koyuwa gare shi, la ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama'. Ubangiji subhanahu wata'ala babu abin da yake buya gare shi, la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wala fis sama', babu abin da yake buya ga Allah a sama yake ko a ƙasa yake, ko mun kankanta sa ko mun girman sa, Ubangiji yana sanar da shi. Saboda ka ilimin Ubangiji ilimi ne wanda lam yasbiqhu jahlun wala yalhaquhu nisyan. A da can ba a cewa bai sani bai sani, kuma ba a cewa ya manta bayan ya sani. Ubangiji subhanahu wata'ala rashin sani bai riski saninsa ba, hakanan kuma mantuwa ba za ta riske shi ba. Hakanan Ubangiji subhanahu wata'ala mai cikakkiyar hikima ne, duk a wani abu da yake yi akwai hikima a ciki, babu wani aikin Allah da yake wofinta daga hikima. Duk wani abu da ka gani Ubangiji yayi maka ko bai yi maka ba, akwai hikima a ciki. Ka san hikimar ko baka santa ba, wajibi ka tabbatar wa da Allah cewa al-hakimu ne, mai hikima ne, yana yin abubuwan sani da hikima. Saboda haka cewa Ubangiji subhanahu wata'ala al-haqqu shine na gaskiya, shine mahaliccin sammai da ƙasa, wannan yana lazimta maka ka tabbatar masa da waɗannan sifofi, sifofi na kamala, ka tabbatar masa da cewa mai rahama ne. Ubangiji subhanahu wata'ala yana da rahamar da ta yalwaci komai da kowa, wa rahmati wasi'at kulli shay, kowa yana dandalar rahamar Ubangiji ne, sawa'un yayi imani da Allah ko bai imani da shi ba, ya yadda da Allah kadai shine abin bauta ko bai yadda da haka ba, kai koda bai yadda akwai Allah din ba, amma dai yana cikin ni'imar Ubangiji ne da rahamarsa, a ƙarƙashin rahamarsa yake rayuwa, domin da rahamarsa ne yayi shi, shi ya samar da shi daga babu, sannan kuma ya azurta shi da abin da rayuwarsa take bukata, na ci da sha da iskar da yake shaka da ƙasar da yake takawa da samaniyar da ta rufe shi ta masa inuwa da dukkan wani abin da yake kewaye da shi wanda yake amfana da shi, duk cikin rahamar Ubangiji ne. Kuma wannan rahama ce da take buɗaɗɗiya da ta shafi kowa da kowa, wanda yake wa Allah biyayya da wanda ba shi da baya masa biyayya, wanda ya imani da shi da wanda bai imani da shi ba, wanda ya gaskata shi da wanda ya karyata shi, duk za su dandani wannan rahama, za su ji ta. Sannan yana da keɓantacciyar rahamar da yake wa mu'minai, yake wa mu'minai a duniya, yake musu kuma a lahira, ranar gobe kiyama, lokacin da zai lullube su da rahamarsa, ya yafe musu, ya kai su gidan rahama, gidan aljanna. Allah ya sa muna ciki. To duk wannan tabbatar da cewa Ubangiji subhanahu wata'ala shine mahalicci wanda yake da iko akan komai, yana da zimtar ka tabbatar masa da waɗannan sifofi, ka tabbatar masa da ayyukansa na rububiyya, cewa shi kadai yake banta da waɗannan ayyuka, babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin waɗannan ayyuka. Ayyukan Ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake banta da su, babu mai tarayya da shi a cikin su. Shi yake halitta, babu wanda yake tarayya da shi a cikin yin halitta. Shi yake kashewa, babu mai tarayya da shi a cikin wannan. Shi yake azurtawa, shi yake ba da lafiya, dukkan wasu bukatu na dan adam shi ne mai yi musu, shi ne rabbul alamina. To waɗannan ayyuka na Ubangiji, wato tabbatar masa da su shi kadai, wannan sifa ce da dole ne sifar al-khaliq ko as-sani'u ta lazimci waɗannan. Sannan abu na biyu, waɗanda cikin abubuwa biyar da waɗancan dalilai biyu suka tabbatar in ji Ibnul Qayyim shine annahu yuhyi al-mauta shine yake raye matattu ce as-salisu abu na uku kuma umumu qudratihi ala kulli shay gamewar kudrarsa akan komai Allah yana da iko akan komai babu wani abu da yake fita daga karkashin kudrar Ubangiji ko ikon sa sannan ar-rabi'u abu na hudu itiyanu sa'ati wa annaha la rayba fiha cewa al-qiyama tana nan tafi babu kokonto wajen zuwanta sannan al-khamisu abu na biyar annahu yukhriju al-mauta min al-qubur kama akhraja an-nabata min al-ard yana fitar da matattu daga kaburbura kamar yadda ke fitar da tsuro daga cikin ƙasa Abdullahi ibn al-Imam Ahmad ya fitar a cikin zawaid dinsa akan littafin zuhud na babansa Imam Ahmad daga Mu'az ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu
amin
Mu'az ibn Jabal malamin cikin sahabbai yake cewa man alima anna Allah azza wa jalla haqqun wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fi al-qubur dakhala al-janna wanda duk ya yadda ya sakankanci da cewa Allah subhanahu wa ta'ala haqqun gaskiya ne to tabbatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala samuwarsa da kadai take sa ya da bautarsa shi kadai wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha ya tabbatar da cewa alkiyama tana tafi babu kokonto a wajen zuwanta ko da kuwa ta yi jinkirin zuwa to tana nan tafi duk abin da yake tafi kuma a kurkusa yake sannan ya tabbatar da anna Allah ya ba'athu man fil qubur Allah yana tayar da wadanda ke cikin kaburbura idan alkiyama ta zo tsayawa ko ta tsaya Allah zai tashi dukkan wani mamaci duk wanda ya riga ya mutu Allah zai tashi shi ya yadda da wannan da khalal janna to wanda da aljanna ne saboda haka waɗannan abubuwa guda biyar su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu ya yi hujja a kansu da waccan aya da waɗancan hujjoji guda biyu waɗanda suke yanke dukkan wata shakka sannan Allah ya ci gaba da cewa minan nasi
wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد
الله سبحانه وتعالى يتغب لتشيوه ومن الناس من يجادل في الله لك تشكي متاني أكوي واندي يكي جايي تشكي لمرن الله بغير علم باتارد علمي با wala hudan ba tare da shiriya ba wala kitabin munir ba tare da wani littafi mai haskakawa ba saniya itfihi yana kawar da kansa don girman kai li yudilla an sabilillah domin ya batar da mutane daga hanyar Allah lahu fid dunya khizyun yana da wulakanci a nan rayuwar duniya wa nuziquhu yawmal qiyamati azab al-hariq kuma za mu dandana masa azabar gobarara da gobar kiyama zalika wannan kuma zai faru da shi bima qaddamat yadaka saboda abinda hannayenka suka aiwatar wa anna Allah laysa bizallamin lil abid kuma Allah ba mai zalintar bayansa bane wannan shine mutun na uku ko kaso na uku da Ubangiji ya faɗa da nan gogin mutane kaso na biyu Allah subhanahu wataala ya faɗi kaso na farko shine man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid wanda yake jayayya game da lamarin Allah ba tare da ilimi ba sai dai kawai ya rika ganin wasu shaydanu suna fada ko suna aikatawa yana kwaikwayan su shi aikin sa ya kwaikwaya wato aku ne shi kawai sai dai ya kwaikwaya ba shi da nashi ba shi da tashi hujjar ba shi da tashi kwakwalwar da yake tunani da ita wannan shine na farko na biyu kuma wannan shine man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir thaniya itfihi wancan mai bi ne wannan kuma su ne jagororin su ne ake bi su ne suke kokarin kullun su batar da mutane Allah subhanahu wataala yace wa minan nasi daga cikin mutane man yujadilu fillahi akwai mai jayayya cikin lamarin Allah yana jayayya da manzannin Allah yana jayayya da mabiya manzannin Allah yana jayayya da manzannin Allah akan abinda suka zo da shi na gaskiya akan abinda suka zo da shi da kadaita Allah subhanahu wataala da bauta akan abinda suka zo da shi na bayanin cikakkiyar kudurar Allah da cewa Allah mai iko ne ya raya matattu mai iko ne ya tashi su yi musu hisabi bayan mutuwa amma ya tsaya yana jayayya akan wannan cewa bai yarda ba ko ya jayayya da mabiya manzannin Allah yadda suke tabbatar da abinda manzannin Allah suka zo da shi yayin da suke tabbatar da gaskiyar da annabawa suka zo da ita sai ya tsaya yana jayayya da su akan wannan shine aljidalu fillahi aljidalu fillah jayayya game da sha'anin ubangiji ko sha'anin abubuwan da ubangiji ya tabbatar na gaskiya dukkanin rukunan imani jayayya akan ɗaya daga cikin su yana daga cikin jayayya fillah dukkan rukunan musulunci guda biyar jayayya akan ɗaya daga cikin waɗannan yana daga yana shiga ƙarƙashin jayayya fillahi zakaci jayayya fillahi ana nufin jayayya cikin sha'anin ubangiji da lamarinsa da shari'arsa a cikin mutane akwai wanda yake tsayawa yana jayayya akan wannan yana jayayya da masu gaskiya masu hujja masu dalili masu littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana jayayya da su amma kuma bi ghairi ilmi yana yin wannan jayayyar ne ba tare da wani ilimi sahihi ba sai molanka sai tatsuniya sai labarai sai wasu maganganu marasa kan gado su soki buruzu da su yake jayayya a gaya masa fadar Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi fadar wani kafiri wani arni ce to ai wani bature ma ka shiga shi a littafin sa yace kaza ana ce maka Allah ya ce kana cewa wani ya ce
wallahi
saboda haka wannan jayayya ce ke bi gairi ilmi dukkan wani ilimin da yake kishiyantar abinda Allah ya zo da shi ya ambata alqur'ani ko manzannin Allah suka zo da shi wannan ilimi ba sahihi bane kowane ne ya zo da shi in dai abinda yake fada ya kishiyanci alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan maganar ba sahihiya bace duk sanda aka ce ga abinda Allah ya ce karara aka karanta wa mutum ayar Allah ko aka gaya masa hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ingantacce kan wani labari to baya halatta ya ce zai kara wannan abin da wani ra'ayi na kowane ne a duniya kuma duk abinda zai zo da shi ko daga ina ya zo da shi wannan abin ba ilimi ne sahihi ba ko da shi ya kira shi ilimi to ba ilimi ba ne saboda haka Allah ya kira wannan bi ghairi ilmi saboda mai saboda jayayya ce da abin da Allah yake tabbatar wa ubangiji shi ne mahalicci shi ne masani babu wanda ya yi halitta sai shi saboda haka shi ya san komai da ya halitta ya san komai ciki da wajensa saboda haka wanda kuma ya halitta ala ya'lamu man khalaq wanda ya halitta sai kasa sanin abin da ya halitta da haka duk abin da ka zo da shi da ya ci karo da abin da Allah yake faɗa ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a sunnar sa sahihiya to wannan ba ka zo da ilimi ba ka zo da jahilci ne saboda haka Allah ya ce bi ghairi ilmi ba da ilimi yake jahiliya ba wala hudan baya jahiliya da wata shari'a wato baya jahiliya da wata shari'a shari'a ta fitra ubangiji subhanahu wataala ya halicci halittarsa kuma kowace halitta ya kinsa mata shari'arta kowace halitta alladhi khalaqa fa sawwa alladhi qaddara fa hada ata kulli shay'in khalqahu thumma hada kowace halitta da ubangiji subhanahu wataala yayi ya shiryar da wannan halittar zuwa ga abin da zai amfane ta saboda haka zaka ga cewa ko dabba ce tana sanar da abin da za ta ci amfane ta ta san abin da za ta ci cutar da ita ta san wanda yake kaunarta ta san wanda yake ta san makiyinta saboda haka idan dabba ta ga abokin gabarta to ba sai ka ce ta gudu ba haka bera yana ganin bage zai gudu bage tana ganin kare za ta kare yana ganin zaki ko kura zai gudu ba buƙatar ka ce da shi gudu Allah ya kinsa masa cewa wannan abin cutar da shi zai yi saboda haka kowace halitta da Allah ya kinsa mata shari'arta wannan ita ce fitra da ubangiji yake kinsa dan adam ubangiji subhanahu wataala sai ya halicce shi da cikakkiyar fidira wato ya zanto ya masa cikakkiyar halitta da lafiyayyar halitta saboda haka daga baya ne yake gurbacewa daga baya ne wasu suke zuwa su lalata shi كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هو أنا دان أدم أنا هيف أنا هيف وسني هو أنا أبن هيف وأنا هيف وسني أكن هلت ستأسلي هلت سلافيية تسيري دقبايا إيا ينسى سميد الشيب يهودي كوبا نساري كوبا مجوسي أما دا ذا أبرشي دا فطرة ستو دا زيزا كدي تكر الله سبحانه وتعالى مزيزا بشركة saboda fitrar tana da gulewa ta lalace yayin da dan adam ya zo duniya ya gaure ya cakuɗe da wasu abubuwa wanda su yi tasiri dangane da shi to wannan fitra din hidayah ce ta ubangiji subhanahu wataala to yayin da dan adam ya karkace ya saki layi ya bar hanyar Allah da manzanninsa to fitrar sa ma sai ta dagule sai ta lalace saboda haka zai zanto ga hankali Allah subhanahu wataala ya bashi amma kuma hankalin da banza baya masa amfani baya masa jagoranci zuwa ga abin da yake sahihi sai ganshi gashi da cikakken hankali amma yana bautawa saniya gashi da cikakken hankali professor ne babban engineer ne yana kere-kere ana amfana da abubuwan da yake kerawa maka same shi yana bautar bera ko yana bautar wani sakin gunki da ya aje a ofishin sa in ya zo bi kaya bige gungin da faduwa zai sai ya dauko shi ya dade shi gurin sa in yayi kura sai an kakkabe shi in ya shigo ya ga mai aikin shara bai goge masa gunki bai fada ya baka goge shi ba gaba shi dai ya kura to kaga shi hankali idan ya zanto ya rasa wato fitrar sa ya rasa lafiyayyar halittar da Allah ya masa ta farko to sai ya zanto ba shi da wani amfani sai kaga ya kasa gane gaskiya ga ta kuma kurkuru a gaban sa to saboda haka waɗannan da suke jayayya game da sha'anin Ubangiji subhanahu wataala suna yi ne bi ghairi ilmi babu wani ilimi sahihi sai tatsuniya sai maulanka sai abinda suka ji sai jita-jita sannan kuma walahudan babu wata shari'a da suke tattare da ita la shari'a ta hankali wala shari'a ta fidira shari'a ta hankali da Allah subhanahu wataala ya sanya wa kowane mutum hankali wanda yace yayi tunani da shi yayi amfani da hankalinsa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir ce da a ce muna sauraron abinda annabawa suke faɗa kuma da a ce muna aiki da tunaninmu ma kunna fi ashabis sa'ir ba za mu kasance cikin ƴan wuta ba saboda ka bai yi aiki da hankalinsa ba wala kitabin munir ba kuma tare da wata wato wani littafi mai haskakawa ba wato babu wani littafi da yake da shi wanda daga Allah yake annabawa suka zo da shi wanda a ciki yake dauke da hujjar cewa yayi shirka da Allah ko ya karyata Allah ko ya karyata kudarar Ubangiji subhanahu wataala ba shi da wannan shi yasa ibn kathir yake cewa ai bila aqlin sahihin sarihin bal bi mujarrad alra'i wal hawa wato yana jayayya game da sha'anin Allah subhanahu wataala bila aqlin sahihin ba tare da lafiyayyen hankali ba bal bi mujarrad alra'i wal hawa kawai tsagwaren ra'ayi ne da san zuciya kawai suke jin sa amma ba wata hujja yake da ita ba wannan su ne shugabannin bata waɗanda suka ja mutane zuwa ga bata ba tare da sun ba su wata hujja akan batan ba illa iyaka kawai waɗancan mutane su ne kasan farko da Allah ya faɗa wa yattabi'u kullu shaytanin barid suna bin su ido rufe kawai amma ba za ka iya cewa ga hujjar da suka bayar su sa suka bi su ba babu wata hujja kawai haka aka faɗa haka aka faɗa haka aka ce haka aka ce kamar da fir'auni yake cewa ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad ba wani abu da zan nuna muku sai ra'ayina daga kan ku tsaya ku ci kuna da wani abu tattaunawa da ni abinda zan gaya muku ra'ayina ne sannan kuma kan ku dauka ina kokarin batar da ku ne shari'a da ke nuna muku haka fir'auni yake riga gaya musu fasakhaffa qaumahu fa afa'u ce ya rena hankalin mutanansa ya rena wayansu suka yi masa biyayya ido rufe to wannan ta sa har ya kai yayi da awar uluhiyya ما علمت لكم من إله غيري بل سنك دور أبو موتى بني با ييدا أور ربوبية أنا ربكم الأعلى نيني أبنجيكم في لوككا داك إكراو متى نزوا قبوتا مسا نسلم مسا أشكين دك الرأي ينسى يرق كاو دوكو كي ودن سنساب وچناني سنساب وحنكلي أما هكا أكرق مسا بيئي إدو مقايدو لفي تو الله يتشي تو ونن زي زوية جابو لنشي متى ننسى ran gobe kiyama zuwa wuta yakdumu qaumahu yawmal qiyamati fa uradahum an-nar wa bi'sa al-wirdul mawrud Allah ce zai jagoranci mutanen sa ran gobe kiyama ya gangara da su cikin wuta tare da wannan guri wato wannan gurin gangarawa zai jagorance su zuwa ga wuta kamar yadda ya jagorance su anan da da bataccen ra'ayinsa da mummunan ra'ayinsa suka bi shi to haka nan alahira shi zai wuce gaba suna bin shi haka har zuwa wuta haka nan a cikin mushrikan zamanin jahiliya manya-manyan su da suka rika wato yaudar kananan su suka rika jan su zuwa ga bata suka rika jan su zuwa ga ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam suna hada su sauraron annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu suna hada annabi sallallahu alaihi wasallam hada annabi sallallahu alaihi wasallam suna ƙara risantar sa irin su an-nadhr ibn al-harith irin su al-aas ibn wa'il irin su ubay ibn khalaf da al-akhnas ibn shariq suna daga cikin jimajiman quraishawa jimajiman shugabannin larabawa a zamanin jahiliya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da sako daga Allah su suka rika shigewa gaba suna hana mutane sauraron annabi sallallahu alaihi wasallama suna cewa kar su bi shi mawaki ne ko boka ne ko kuma matsafi ne ko ma su ce bai taba hankali ba tare da wata hujja bayyananniya ba ba tare da wani dalili karfa ba illa iyaka kawai su shugabanni ne kuma da abin da suka faɗa kawai dole a yadda to waɗannan su ne waɗanda Allah ya ce yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir waɗannan su ne a'immatul kufri shugabannin kafirci to haka nan dukkan wani wanda zai kirkiri wata bid'a ya dora mutane akan wannan bid'a ya rika jagorancin su zuwa ga wannan bid'ar yana ƙara jan su akan ta ba tare da wata ilimi sahihi ba ba tare da wata hujja ta shari'a ba ba tare da wani littafi sahihi ba illa iyaka kawai yana dora su akan wannan cewa wani abu ne wanda an dade ana yi ko kuma a'a akan shi muka samu iyaye da kakanni saboda haka yake ta kokarin jan mutane akan wannan kuma kullun yake ta kawo abubuwa sababbi yana cusa musu a addini suna bin sa to shi ma ya shiga karkashin wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir saboda haka dukkan wani wanda zai kirawo mutane zuwa ga shari'a to ya kirawo su da littafin Allah ko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wani abin da kake nema na shari'a dukkan wani abin da kake nema da zai kusantar da kai zuwa ga Allah yana nan a cikin abin da Allah subhanahu wataala ya saukar a littafin sa yana nan cikin abin da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi babu wani abu na haske ko na shari'a da babu a cikin su nabi yana cewa taraktukum ala mahajjatin bayda laylaha kana hariha la yazighu anha illa halik na barku akan hanyar da take fara kal zaka fara cikin haske take koyaushe laylaha kana hariha daranta kamar ranar teki kamar yinin teki babu duhu cikin ta komai a fili yake a boye yake babu wani abu sunan shi sirri ko sirrul asrari da yake ta bukkoye shi yake cewa wannan na khasatul khassa ne ko na khawasu ne a'a komai a bayyane yake za a faɗa wa kowa babu wani wanda ake kallon sa a mahajubi a ce wannan mahajubi ne ka a faɗi wannan sirrin a gaban sa zai rikice zai rude takila ya mana tawaye a sunnar annabi a fili take ana karantar da ita ana yi wa mutane bayanin ta littattafan mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama a fili suke babu wani littafi da ake kokkoye shi babu wani littafi da ba za a iya sa shi gaban mutane a karantar ba kowane littafi yana nan ana sayar da shi ana kuma tallarsa ba wani littafi da aka yi aka boye shi ake cewa sai wani da wani ake nunawa a ce ga wani al-madhnun bihi ala ghairi ahlihi ce wannan in ba ahalinsa ba ba a nuna wa kowa shi a ce as-sirrul maktum kaza wani littafi sirrul maktum sirri ne abin boyewa to mu ba mu da wannan to duk wani abu ka ana boyewa je al-imam al-auza'i yake cewa in ka ga wasu mutane biyu suna komawa gefe suna guna guni a junansu suna bakkoyewa to ka sani suna gina hanyar bata ne in gaskiya ne ku fito ku yi magana a cikin jama'a kowa ya ji ku amma ya zanto ana boye-boye to wannan hanya ce ta bata saboda haka dukkan wani wanda zai ja mutane ya ja zugar su akan bata akan bid'a ya san cewa wannan abu bid'a ne watakila shi da kansa ma yana ikirarin cewa bid'a ne sai dai kawai ya ce wa mutane ai hasana ce bid'a ce mai kyau saboda haka ku zo ku yi tana da kyau bayan ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sunnatun hasana bai kira mutane zuwa ga sunnatun hasana ba sai bid'a hasana haka sunnatun hasana ta ishe ka yaushe ka gama aiki da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kam har da kake buƙatar sai an kawo maka wani ƙarin wata bid'a hasana duk wanda yace maka duk wanda zai ce maka ga bid'a hasana to kace a bar ni sai na gama da sunna hasana amma ko ko littafan sahihaini kadai aka aje maka gaban ka ka rika karantawa sai kaga cewa ga sunnonin annabi nan rututu a gaban ka baka gama aiki da su ba amma kuma wani ya kokari ya kakaba maka wata bid'a ya ce maka hasana ce don haka babu wata bid'a sunanta hasana kullu bid'atin dalala wata bata dukkan wata bid'a bata ne wanda kuma yace laysa kullu bid'atin dalala to da waye ke martani annabi ya ce kullu bid'atin dalala sai yace laysa kullu bid'atin dalala waye ke martani ba ne yake martani ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yake martani haka malamai suka ce wannan ayar ta kunshi dukkan wani wanda zai kirawo mutane zuwa ga bata zuwa ga bid'a ba tare da wata hujja ba bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir ubangiji subhanahu wataala anan ya rattaba abubuwan nan guda uku aka fara bil a'am thumma al 'am thumma al akhas thumma al khas thumma al akhas Allah subhanahu wataala ya fara bi ghairi ilmin al ilmu anan ya kunshi wato abubuwa da yawa ya kunshi ilimi ilimi ya kunshi ilimin da mutun zai kai gare shi ta hanyar hujja ta alqur'ani ko kai gare shi ta hanyar hankali ko kai gare shi ta hanyar fitra sannan sai aka ambaci huda al huda ita kuma ta kunshi abinda mutun zai sani ta hanyar fitra kamar yadda muka yi bayani a cikin abin nan dinmu al kitab kuma shi kuma wannan sai abinda za a sani ta hanyar wahayi saboda haka hudan akan iya samun shari'a ta hanyar littafin Allah akan iya samun shari'a ta hanyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan kuma samu shari'a ta hanyar littafi shi kadai shi yasa aka ambaci hudan wanda a'ammu min kitabin munir yafi gamewa akan kitabin munir haka ubangiji subhanahu wataala ya rattaba waɗannan abubuwa guda uku kamar yadda ibnul qayyim yake faɗa a cikin littafinsa as-sawa'iqul mursala to daga nan sai ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da bayani daki daki akan wannan da yake jayayya game da Allah game da sha'anin ubangiji ya faɗi siffofinsa kamar haka thaniya itfihi li yudilla an sabilillahi bighairi ilm saniya itfihi wato yana kawar da kansa yana juyar da kansa ga yadda ake kiransa ana gaya masa gaskiya shi kuma yana jujjuya kansa yana kawar da kansa wani alama ce ta girman kai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa dangane da munafukai wa idza qila lahum ta'ala yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aytum yasudduna wa hum mustakbirun Allah ce idan aka ce da su ku zo manzon Allah ya nema muku gafara sai su juyar da kansu ka gansu suna gotsewa alhalin suna girman kai wato suna cike da girman kai suna bubbun tsirewa Allah subhanahu wataala ya ce idza qila lahum ta'ala ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa idan ka ce ku zo zuwa ga abinda Allah ya saukar ku zo zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama to za ka ga munafikai anan suna gotsire maka suna bijire maka Allah subhanahu wataala ya ce idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka lam yasma'aha ka anna fi udhnayhi waqara fabashshirhu bi'adhabin alim Allah ce idan aka karanta masa ayoyin walla mustakbiran sai ya juya yana mai girman kai ka lam yasma'aha kamar ma bai ji ba ana karanta masa amma kamar bai ji ba ka anna fi udhnayhi waqara kai ka ce akwai wani nauyi a cikin kunnensa ya hana shi sauraro Allah ce to kai masa albishir da azaba mai radadi lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh